الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيني درسي نصب عند شدة حديثا في الأدب المفرد مع الإمام البخاري ما لم يرس هجرة تدريب دهن سند شدة shekaru 1182 da suka wuce muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara tare da shi za mu karanta hadisai guda uku insha Allah hadisi na 388 zuwa hadisi na 390 kuma wannan darasin yana dauke da bayanin falala na hakuri da wato cutarwar mutane falalan hakuri game da cutarwar mutane ta maganganunsu na batanci Imam al-Bukhari ya kawo babi na 181 ya ce wannan babi babu alladhi yasbiru ala azan nasi wannan babi babi ne da ke bayani akan falalan mutumin da yake yin hakuri akan cutarwa ta maganganu na mutane wanda yake hakuri akan cutarwa ta sashin maganganun mutane hadisi na 388 haddathana adam bin abi iyas al-asqalani qala haddathana shu'ba shu'ba shine ibn al-hajjaj al-ataki anil a'mash al-imam al-a'mash shine sulaiman bin mihran al-kufi ya karbo hadisin an yahya bin wasab al-kufi an ibn umar asalin hadisin abdullah ibn umar ne wato abdullah ibn umar ya ruwaito hadisin nan an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa mu'mini wanda yake cudanya da mutane wanda yake hulda yake cudanya da mutane wa yasbiru ala adahum kuma yake daurewa yake hakuri a bisa cutarwa ta maganganun su khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa yafi alkhairi akan mutumin da baya cudanya da mutane wala yasbiru ala azahum da wanda baya iya hakuri a bisa cutarwan su ta hanyar maganganu wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul fitan babu sabri alal bala'i kuma al-imam at-tirmidhi ya ruwaito shi yana kitabu sifatil qiyamati war riqaq lafazin al-imam at-tirmidhi an shaykhin min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam an karbo daga wani dottijo daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ba a faɗi sunansa ba, annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan dottijon ya ruwaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam, qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace, al muslimu idza kana mukhalitan nasa, shi musulmi idan ya kasance yana cuɗanya da mutane, wa yasbiru ala adahum, kuma yana haƙuri a bisa maganganunsu na cutarwa, khairun minal muslim, ya fi alkhairi a kan musulmi, alladhi la yukhalitu nasa, wanda baya cuɗanya da mutane, wala yasbiru ala adahum, wanda baya haƙuri a bisa maganganunsu na cutarwa. Al-Imam Tirmidhi yace, Shu'ba, kamar yadda ka gani cikin isnadin hadisin nan, Al-Imam Shu'ba bin al-Hajjaj, tunda hadisin Al-Imam Tirmidhi ba a ayyana sunan mutumi ba, an ce daga wani dottijo kawai, sai shi Al-Imam Shu'ba yace, yara annahu ibn Umar, hadisin dai na Abdullah ibn Umar ne, kamar yadda yazo cikin Sahihul Bukhari, kuma kamar yadda yazo cikin Al-Adabul Mufrad. Hadisin yana sunan Ibn Majah, Kitabul Fitan, babu sabri alal bala'i, yana abwabu mawaqiti salat, da kuma sunan al-kubra, al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi a Kitabu Adabil Qadi, babu fadlil mu'min al-qawi. Wannan hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana sahihu sunan al-Tirmidhi, hadisi na 2035, da kuma silsilatu sahiha, hadisi na 939. Abinda al-Imam al-Bukhari yake mana ishara da shi da wannan hadisi shine, ita fitina ba ta da makawa, fitina ba ta da makawa, matukar mutum yana da rai, la budda fil ijtima, matukar kana da rai, kana hulda da mutane, to dole ne sai ka samu fitina. Kuma wannan ya samu dalilai da dama daga hadisai da kuma ayoyin al-Qur'ani. Alal misali, Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul furqan aya ta 20 yace, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, mun sanya sashin ku ga sashi sun zama fitina, mun sanya sashin ku ɗan adam ga sashi sun zama fitina, wani sashin fitina ne ga wani sashi, shine Allah madaukaki yace, atasbirun, shin za ku yi hakuri? Kaga wanda ko ya iya hakuri ta wajen jure fitinar mutane dinnan, dole ne ya fi wanda bai yi hakurin ba. Sai ya zama wannan hadisin kamar yana fassara waccan aya ne ta suratul furqan, mu'amala da dan adam dole ne sai kai hakuri, cuɗanya da mutum shine abinda Allah tabaraka wataala ya tabbatar mana a cikin alqur'ani. Ita fitina haka Allah ya tsara ta a rayuwar ta duniya, rayuwar duniya ba ta yiwuwa sai da fitina, ba ka raba ta da fitina. Ibn al-Qayyim al-Jawziya na littafin Ighasatul Ahfan a mujallal nabi shafin 160 yace, wa hadha ammun fi jami'il khalqi, wannan fitina ta shafi dukkan yan adam, imtuhina ba'duhum bi ba'd, Allah yana jarabta sashi da sashi, wa imtuhina ar-rusulu al-mursal ilayhi, su kansu manzanni Allah ya jefa musu fitina, ya musu jarabawa ta dalilin waɗanda aka tura su gare su, manzanni su kansu sun samu fitina ta wajen waɗanda suka isar da saƙonnin Allah zuwa gare su, wa da'awatuhum ila al-haqqi wa sabri ala azabi, manzanni suna kiran mutane zuwa ga gaskiya su yi hakuri akan cutarwan da mabiya waɗanda aka aika musu, manzannin irin cutarwan da suka yi musu, manzanni suka jure, wa tahammalatil mashaqqa fi tablighihim risalati rabbihim, sun jure ma wahalhalu fitintunu iri-iri wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin su a cikin alqur'ani, saboda ya zamanto ishara gare mu, wamtu hinal mursalu ilayhim bir rusul, su ma wadanda aka aika musu manzannin ba a bar su ba, manzannin sun samu fitina, wadanda aka aika musu manzannin su ma sun samu fitina, wa hal yuti'unahum, shin za su bi manzannin ko a'a, wa yansurunahum wa yusaddiqunahum am yakfuruna bihi, za su gaskanta su, za su taimaka wa manzanni ko za su kafirce wa manzannin, kaga fitina ce gare su, domin idan ba su gaskanta manzannin ba makoma su za ta yi muni, kuma tayiwu a turo manzo cikin yaranka, kana gani yaushe za a ce yaro ya zama manzo, kaga ya zama fitina gare ka, ko a turo manzo cikin waɗanda kake gani makaskanta ne, kai ko kana gani kana cikin madaukaka, ya zama fitina gare ka, don in baka gaskanta ba makomarka tayi muni. Don haka ta kai ga har an samu yaƙe-yaƙe tsakanin manzanni da mutane. To ba nan kadai ba, Ibn al-Qayyim ya ce wa tuhinal ulama bil juhali, su ma malamai Allah ya jefa musu fitina din ta jahilai, jahili ya zama fitina ga malami. Hal yu'allimunahum wa yansahunahum, shin malaman za su karantar da jahilan, za su yi musu nasiha, wa yasbiruna ala ta'limihim wa nusihim, shin za su yi hakuri akan karantar wanda suke wa jahilai da nasiha, wa irshadihim da shiryar da su, wa lawazim zalik, wa tuhinal juhalu bil ulama, su ma jahilan malaman fitina ne gare su. Hal yuti'unahum, shin za su bi maganar malamai ko a'a? Idan ka ɗauki maganar malami to ka tsira, idan ka ki ɗaukar maganar malami saboda wani dalili to ya zama fitina gare ka, domin makoma za ta yi muni. Wa tuhinal muluku bir ra'iyya, masu mulki su ma Allah ya jefa musu fitina da talakawa. War ra'iyatu bil muluk, talakawan su ma shugabanni suka zama fitina gare su. Wa tuhina al-aghniya bil fuqara, mawadata ya zama to talakawa ne fitinar su, su ma talakawan ya zama mawadatan ne fitinar su. Wa tuhina du'afa bil aqwiya, masu rauni ya zama masu karfi ne fitina gare su, su ma masu karfin. Wal aqwiya bil du'afa, masu karfin ya zama masu rauni ne fitina gare su. Wasadati bil atba'i wal atba'i bis sada, mabiya suka zama fitina ga shugabanni, shugabanni suka zama fitina ga mabiya. Wam tuhina rajul bimra'atihi, matar kama a gida ta zama fitina gare ka. Wam ra'atuhu bihi, ita ma matar ya zama an jefa mata fitina ta wajen mijinta. Wam tuhina rijal bin nisa wan nisa bir rijal wal mu'minina bil kufar, kafirai suka zama fitina ga mu'minai, musulmai suka zama fitina ga kafirai, maza suka zama fitina ga mata, matan ma fitina ga maza. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce abinda Allah ya faɗa kenan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitna, mun sanya sashin ku ƴan adam ga wani sashi fitina ne. Haka tsarin rayuwar duniya take, ba ka raba ta da shi. Me ye maganinta? Hakuri. Shi sa Allah ya ce atasbirun, shin za ku yi hakuri? Domin zaman duniya kenan. Idan ma ka ƙi hakuri da fitinar da take kusa da kai, fitinar nesa tana zuwa. Sai dai fa in ka bar duniya. Don haka ɗan adam yana tsakanin hali biyu, ko dai ya zauna da mutane ya jure fitinan, ko kuwa ya ƙaurace ya koma daji ya zauna shi kadai. To kuma kowanne, akwai hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, da wanda ya iya zama da mutanen ya jure fitintininsu, da wanda ya kasa hakuri ya koma daji yana zama shi kadai don gudun fitinar mutane. Kowaɗanne cikin waɗannan mutane kashi biyu, akwai hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda babu sashen rayuwa da manzon Allah bai yi magana a kai ba, babu. To wannan babi al-Imam al-Bukhari yana tabbatar mana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa mutumin da ya zauna da mutane ya jure ma fitinar su ya fi mutumin da ya ƙi zama da mutane ya ƙaura ya koma daji. Akwai wani hadisi ma da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito, hadisin Abu Huraira, yace marra rajulun min ashabin li rasulillah, akwai wani mutum yana tafiya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, bi shu'bin fihi uyayna min ma'in asba, wani daga cikin sahabban manzon Allah yana tafiya, yayi tafiya, yana cikin tafiya a daji a matsatsin duwatsu, sai ya taras da wata mabubbugan ruwa, ruwa tana bubbugowa, ya ɗebi ruwan nan ya sha, sai ya ji ruwan na da daɗi, wurin yayi sanyi. Fa a'jabathu li tibiha, daɗin ruwan yanayin gurin ya bashi sha'awa. Fa qala, sai ya ce lawaita zal لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشرب me zai hana in kaurecewa mutane in rabu da fitinar su in dawo wannan guri in zauna ni kadai tun daga ruwa zan sha ba kowa ba ruwa na da fitinar mutane ina ibada ta ni kadai walan af'al hatta astazina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace amma ba zan yi haka ba tunda manzon Allah yana da rai sai na nemi izinin sa saboda haka dai dawo daga tafiyar sa sai ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika li rasulillah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah tafiya ta kama ni kaji kaji ni dai wannan ruwa na ji dadin sa kuma nayi sha'awar gurin fitinar mutane ina tsoranta za ta raba ni da imani jarabawa iri iri fasikanci gashi nan shin ya rasulullah ina da damar in koma wannan guri in zauna ni kadai ina bautan Allah فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل كركي kaga annabi babu wata wata yace kada kai kaga maganar cewa kai hakuri da cutarwa mutane yafi ka kaurace musu manzon Allah yace karkai akwai amsar da annabi ke kara idan akwai alkhairi cikin abu amma wannan amsa da ya bashi kai tsaye ya fada masa la tafal kada kai ka bar mutane ka koma daji kana zama kai kadai kana bautan Allah kana ganin wai bautar ka za ta yi daraja sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna maqama ahadikum fi sabilillah sai tsayuwar dayan ku a hanyar Allah tsayuwar kadai afdalu min salatihi fi baitihi 70 aman yafi ya zauna a gidansa yana sallah na shekara 70 ce za ka yi wani aiki na addini in ma jihadi za a tafi ya zama an yi da kai tsayuwar baka ma yi jihadin ba kana samun lada wato wanda ya dara ibadar mutumin da ke sallah a gida shi kadai an karbi ibadar tasa na shekara 70 kuma hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu sunan at-tirmidhi hadisi na 2348 kaga wannan yana tabbatar da hulɗa da mutane akwai fitincinu amma kai hakuri da fitincinun nan yafi a ce ka kaurace musu kuma baya ga haka akwai ma ayoyin alqur'ani misali a suratul furqan aya ta 7 Allah subhanahu wataala ya bamu labarin irin korafi da kafirai suke yi game da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ma li hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq wannan wani irin manzo ne yana cin abinci kamar yadda muke ci yana tafiya kasuwanni saye da sayayya kamar yadda muke wannan wani irin manzo ne laula unzila ilayhi malakun fayakunu ma'ahu nazira me zai hana a turo masa wani manzo fayakunu ma'ahu nazira wanda zai zama yana gargadi tare da shi ya za a yi a turo mutum wanda ake harkan kasuwanci tare da shi yana da gata ya kamata ya zauna gida malamai suka ce wannan yana tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hulɗa da mutane ya shiga kasuwa yana bin kasuwanni har kuma yana karantar da mutane yadda za su yi kasuwancin yadda za su dace da yardan Allah a kasuwancinsu da abubuwan da za su bari don su guji fushin Allah a kan kasuwancinsu kuma yana cin abinci ma tare da mutane kaga yana hulɗa da su kenan ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq to ba wannan kadai ba Allah tabaaraka wa ta'ala ma cikin suratul furqan a gaba aya ta 20 sai yace wa ma arsalna qablaka min al mursalina bamu ma aiko kafin zuwan ka ba ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bamu aiko wani manzo ba babu wani annabin da Allah ya taba aikowa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaqi dum manzannin babu wani manzo da ya kaurecewa mutane ya koma zama a daji don bautan Allah manzon da ya kamanta haka sai da Allah ya mai wato ya ja hankalinsa shine annabi Yunus alaihi salam wanda ya kaurecewa jama'ansa saboda sun ki jin wa'azi fasadi yayi yawa ya gudu sai Allah ya kama shi kuma ya bamu labarin sa a cikin alqur'ani ashe ka zauna da mutane kana haƙuri da fitintininsu, kana ƙoƙarin gyara al’amuransu, ya fi a ce ka ƙaurace ka koma gefe kana zaba. Wannan yana daga sharhin da malamai suka yi ma wannan hadisi, kamar yadda muka ce hadisin al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi, al-Imam al-Tirmidhi, al-Imam Ibn Majah. Akwai malamin da ya ma Ibn Majah hashiya shine Sheikh Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi, yana da hashiyatu Ibn Majah, yana da littafi da ya yi ma Ibn Majah ta'liqi a mujallal na biyu shafin 493. Yana cewa al-hadithu yadullu ala anna al-mukhalita as-sabira khayrun min al-mu'tazil. Wannan hadisin yana mana ishara da cewar wanda yake cudanya da mutane, yana haƙuri da halayensu, yafi alkhairi akan mutumin da ya kaurace wa mutane. Haka ma al-Imam As-Sana'ani cikin littafin Subulus Salam sharhin Bulughul Maram mujallal na 4 shafin 416, al-Imam As-Sana'ani yace fil hadisi afdaliyatu man yukhalitu an-nasa. Wannan hadisi yana karantar da mu falalar mutumin da ke cudanya da mutane, mukhalatatan ya'muruhum fiha bil ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar. Idan dai mu'amalar cudanyar da yake da mutane bai kyale su akan barna ba, idan dai bai kyale su akan barna ba, yana umarni kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, ya je kasuwa yana umarni ga 'yan kasuwa su ji tsoron Allah, ya gyara harkokinsu. To idan kana tare da mutane suna laifi, kana kokarin gyara su, wa yuhsinu mu'amalatahum, yana kyautata mu'amalarsa da su, fa innahu afdalu min alladhi ya'taziluhum wa la yasbiru 'ala al-mukhalata. Yafi mutumin da bai yi hakuri da halayen mutane ba, ya kaurace musu. Wal ahwalu takhtalifu bi ikhtilafi al-ashkhas wal ahwal. Al-Imam As-Sana'ani yace sai dai halaye sukan canza, yanayi yana canzawa. Don haka akwai lokacin da za a kai ga kaurace wa mutane shi fi alkhairi. Amma dai idan zaka yi kokarin gyara halayen jama'a akan barnar da suke, to zama da su yafi a ce ka kaurace musu. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da mutumin da ya tafi jihadi. Jihadi yana daga hanya na gyara al'umura na al'umma. Wa man rajjaha al-uzla falahu ala fadliha adilla. Al-Imam As-Sana'ani yace akwai malamin da ke ganin kaurace wa mutanen shi yafi. To babu shakka akwai hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ishara akai, akwai hadisai waɗanda suke ishara akan kaurace wa mutane din, kuma ingantattu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan dai mutum ya zama ba zai iya gyara al'amuran mutane ba, barnar za ta iya raba shi da imani, to kaurace musu yafi. Akwai bayaninsa da kuma dalilai da ke sa mutum ya kai ga kaurace wa mutane din tana yiwa mu iso gare shi. Amma a wannan babi al-Imam al-Bukhari yana tabbatar da a tsakanin al'amura guda biyu din nan, tsakanin ka yi haƙuri ka zauna da mutane kana ƙoƙarin gyara halinsu, kana daurewa game da cutarwansu, da kuma ƙaurace musu, haƙuri a zauna da su shi yafi dacewa. وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه. الإمام الصنعاني يتي للي أكن سامو حالي دمتين يكن قولة شو متاني كما قولة تزم إتجي تفي. أما إذا متن زي يحقولي يضونا لجماعة يجارسوا تباب شكا وانا شيء في داتشيوا. فاختيار المخالطة مطلقا خطأ. Yana cewa ka ce zama da mutanen ba tare da kayi bayanin dalilai ba, yana zama kuskure. Haka ma ka ce kaurace wa mutane ba tare da kayi bayanin dalilai ba, yana zama kuskure. Wal afdalul mutlaq ma kana ashbaha bi halin nabi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Amma idan ana cewa wanne yafi a tsakanin abubuwa guda biyu din nan, babu shakka koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi dacewa. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana manzanni kuma sun zama abin misali gare mu. Idan manzanni za su jure mafitina, don su ne suka fi samun jarabawa, manzannin Allah sun fi samun fitina fiye da kowa. Idan har za su jure mafitina su zauna da jama'a, to yin koyi da manzannin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake. ibn Qudama al-Maqdisi akwai littafin sa da ake kira Mukhtasar Minhaj al-Qasidin ko da dai littafin akwai muhawara akai akwai wanda ke cewa dan uwan sa ne ya rubuta yana da dan uwa da ake ce masa Abdurrahman a littafin shafin 141 yayi bayanin fa'idoji da ake samu idan an zauna da mutane akwai fa'idoji duk da cewa zama da mutum akwai fitina kwarai amma kuma akwai fa'ida yace ya kirga fa'idoji guda biyar yace fa'ida ta farko at-ta'allum wa at-ta'lim zaka yi karatu zaka karantar shin idan ka koma daji wannan zai samu ba zai samu ba amma in kana tare da mutane zaka yi karatu baka yin karatu sai gaban wani dan adam kaga kuma dole kai hakuri da halin sa shi ma tunda mutum ne kuma zaka karantar wanda zaka yi ai mutane zaka koyar ma kuma su ma mutanen sai kai hakuri da su yace wannan kawai ya isa ya zama dalilin da zai sa kai hakuri ka zauna da jama'a saboda karatu ka koyar min afdalil a'mali yana daga mafi darajan ayyuka yana daga mafi daukakan abin da zaka kusanci Allah subhanahu wataala ta yin sa akwai hadisin Abu Umama al-Bahili wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake mana ishara da falalar neman ilimi da karantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ardina da Allah kansa da mala'ikunsa da duk halittun da ke samai da duk halittun da ke kasa hatta namla fi juhuriha manzo Allah yace hatta tururuwa a cikin shuri a cikin ramin da take wa hatta al-huta annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta kifi la yusalluna ala muallimin nasil khaira duk suna salati ga mai karantar da mutane alkhairi Allah da kansa kamar yanda ya fada cikin alqur'ani yana salati ga manzo inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi haka Allah da mala'iku da waɗanda ke samai da ƙasa suke yin salati ga mai karantar da alkhairi inja annabi sallallahu alaihi wasallam me salatin da suke maka ya du'una bil khair yani Allah yana wato da mala'iku duk suna wato mala'iku da halittu da ke samai da ƙasa suna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada alkhairi ga mai koyar da mutane wato ya bada lada ga mai koyar da mutane alkhairi me ake nufi da koyar da alkhairi yani ilmud din me karantar da ilimin addini shine alkhairi dan duk wani ilimi baya daukan wannan sifa na alkhairi kai tsaye amma ilimin addini alkhairi ne idan an dace Allah subhanahu wataala ya samu dace wa ma bihi najatu rajul hadisin yana sunan Abi Dawud sunan Tirmizi yana sahihu targhib hadisi na 67 idan baka zauna da mutane ba baka samu wannan falala baka samu wannan garabasa na biyu Ibn Qudama yace annaf wal intifa sai kana tare da mutane zaka amfana kuma zaka amfanar sai kana tare da mutane yanzu nan hatta karatu da muke microphone da ke isarwa last speaker da ke kaiwa fanka da ke kadawa mu hatta fitila da ke haskawa mu duk dan adam ya amfanar har muke amfana da shi so sannan kuma zaka amfanar kai ma saboda zaka yi noma ko zaka yi kasuwanci wani na bukatan wani abu in ba dan kana da shago a unguwan ba da ya wahala kaga ka amfanar da shi ya zo shagon ka ya sai wani abu ya tafi ya samu fa'ida tare da kai saboda haka sai kana tare da mutane zaka amfana kuma zaka amfanar yani bil kasb wal muamala ta wajen sana'a labora yana amfanar da al'umma shi wanda ya dauke shi laboranci shi ma yana amfanar da al'umma saboda laboran zai amfana da shi shi ma zai amfana da shi wal muhtaju ila dalika muttarun ila tarkil uzra in dai kana son ka amfani wani ko wani amfane ka to dole sai ka zauna da mutane duk sharrin su sai kai hakuri da su sannan zaka samu amfanin su yace na uku at-ta'addub wa at-ta'dib sai ka zauna da mutane zaka samu ladabi kuma ka ladabtar kai kanka zaka samu ladabi don akwai tarbiyar da kai ma baka same ta ba sai tare sai zama da mutane za a samu wannan tarbiya kuma kai ma zaka tarbiyantar da wasu idan kana daji kai kadai ba za ka samu ladabi na annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda shi manzon Allah ya ladabtar da mutane ba dabbobi ba. Don haka in ka zauna a daji, halayenka sai su fi kama da na dabba ba na mutane ba, saboda ka kaurace ma tarbiyya ta ɗan adam, tarbiyyar da Allah ya aiko manzanni su karantar da mutane. Baka tare da mutane bare ka samu wannan fa'ida. Don haka akwai fitina tare da wannan. Yace na hudu, al-istinas, sai kana tare da mutane zaka ɗebe kewa shine wato ya zamanto mutum yana samun kwanciyar hankali, yana samun nutsuwa daga damuwar da take tare da shi. Waqad yakunu mustahibban kal istinas bi ahli taqwa, in an dace ya zamanto kana ɗebe kewanka ne da mutanen kwarai, abokan hira, domin zama da wani ku tattauna wani al'amari yana rage maka damuwa. Idan kana daji kai kadai, damuwar sai ta zamanto ta yi ma zafi, ta kunshe, ta dukunkune a zuciyarka. Amma idan kana tare da mutane zaka bayyana damuwarka ga mutanen kirki, su taya ka addu'a ko ma su tallafa maka. Tana yiwuwa ya kasance zaman da zaka yi a nan, waɗanda zaka yi hirar da su mutanen banza ne, wannan shine abin tsoro. Amma dai sai kana da mutane kake samu wannan riba. Yace na biyar, wato shine zaka akwai ayyuka na alkhairi wanda bayyuwa ga wanda ya kaurace ya zauna a daji shi kadai ya samu ladan su. Kamar misali sallar jana'iza, kaga baka da ladan shi saboda baka nan ake yi. Tafiya kai da mara lafiya, baka da ladan sa. Daura aure, baka nan. Duk wata gayyata ba a yi da kai saboda baka cikin mutane, baka gari. Fa fiha sawabun min jihati idkhali sururi ala almu'min, idan mutun ya rasu, jama'a suka haɗu aka yi jana'izarsa, ‘yan uwan mutumin suna jin daɗi, sai hankalinsu ya kwanta. Idan ya zamanto jama'a duk sun koma zama ɗaiɗaiku a dazuka, haka wannan fa’ida ba za a same ta ba, bare kuma addu’ar da ake fata a samu na bayan Allah nan ma babu shi. Ya ce na shida shi ne tawali'u, ba ka samun falalan tawali'u sai kana tare da mutane, domin idan ka koma daji tana yiwuwa ma girman kai ya mai da kai daji, saboda kana ganin ai mutanen da ke cikin gari kazamai ne, masu zunubi, kai ka tsarkake kanka. To in ka tsarkake kanka nan ma bala'i ne, ka tsarkake kanka don ba ka da laifi, don haka bari ka koma daji. A nan zaɓen killacewar da kai yana nuna cewar kana da girman kai, ka ba ka iya zama da wanda kake ganin mai laifi ne. To lallai babu shakka in da za a auna fa'idoji da suke tsakanin hulɗa da mutane da haƙuri game da fitinarsu, da kuma ƙauracewa mutane a zauna a daji mutum ya killace kansa, za ka taras wato fa'idojin da suke tare da hulɗa da mutane sun fi yawa. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yace al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa, mu'mini dake cudanya da mutane yana hakuri akan cutarwarsu yafi alkhairi akan wanda bai hakuri da mutane, yafi alkhairi, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kada ya ishe mu amsa. Manzon Allah yace yafi alkhairi, ashe kaurecewa mutane fitina ne, ka zauna da mutane shine mafi alkhairi. Kuma duk sa'ilin da ka nisanci mutanen alkhairin yana raguwa, kana nisantar su alkhairin na raguwa, kana shigowa cikin su alkhairin yana karuwa. A ce wane ai kuna jin daɗi, cewa muna gefe, to ai na gefe suke jin daɗi ko na gefe, kamar yadda Larabawa ke faɗa al-ashrafu fil atrafi, ai manya suna zama a gefen gari ne. Da zaran ka je gefen gari ba laifi bane, amma kana daɗa nisantar waɗannan fa'idoji na cuɗanya da mutane da manzon Allah ya faɗa, halal ne ka zauna gefen gari kai kaɗai, saboda me? Allah madaukaki bai haramta shi ba, sahabbai sun yi, ba laifi ba ne. Amma bisa la'akari da hadisin nan, cuɗanyar da mutane ya fi fa'ida a kan nisantarsu. A nan Ibn Taymiyya cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 10425 yace wannan mas'ala, wa in kana nasu yatanaza'una fiha, tun zamanin farko an samu muhawara, an samu sabanin fahimta, shin wanne yafi cudanya da mutane ko kaurecewa. Wannan wata mas'ala ce da malamai suka yi bayani daban-daban game da kowa da fahimtarsa da ya bayar. Amma dai zahiri abinda manzon Allah ya fada sai yanke dukkan wata gardama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya katse mana dukkan wata gardama. Duk wanda zai ce me yafi tsakanin hulɗa da mutane da nisantar su, manzon Allah ya ce wanda zai cuɗanya da mutane yafi. Sai ya ce haqiqatul amri innal khulta taratan takunu wajiba. Haƙiƙanin al'amari wani lokaci cuɗanyar da mutanen ma yakan zama dole, yana zama dole kai cuɗanyar da su. Kamar misali ta sashin ibada, idan ba za ka yi salloli biyar ba da mutane, ba za ka halarci sallar Juma'a ba, ba za ka yi sallar Idi ba, ba za ka halarci sallar Kusuf da al-Istisqa na roƙon ruwan sama, to kaga nan rashin cuɗanyar mutum da mutane ya zama haramu. Don haka cuɗanyar ba a cewa wato daidai ne, akwai inda ke zama haramun, inda za ka ƙaurace wa mutane ya zama wajibai da aka shar'anta na ibadar da ake cikin jama'a, wannan ma sun faɗi gare ka ba ka yi, to kaga ƙaurace wa ka ya zama haramu. Ka koma kana zama ba a sallar biyar da kai, ba a sallar Juma'a da kai. Hadisin manzo ya ce wanda ya bar sallar Juma'a uku ta wuce shi kamar ya jifa ne da musulunci. To kaga anan ƙauracewarsa ya zama haramu. Amma inda a ce ya ƙaurace wa mutanen amma waɗannan wajibai da aka shar'anta yin su wato cikin jama'a yana samun damar yi, wannan ba laifi bane. Sai yake cewa dole ne musulmi ya zamanto za a yi sallar Idi yana tare, za a yi sallar ta farilla yana tare da mutane, za a yi sallar Juma'a yana tare da mutane. Sannan kamar yadda aka ce wajibi ne a samu kana hulɗa da mutane, kuma wajibi ne a samu lokacin da kake killacewa mutane, wajibi ne wato a samu waɗannan siffofi guda biyu tare da kowane musulmi. Ya zama akwai lokutan da kake hulɗa da mutane kar ka ƙaurace musu gaba ɗaya, sannan akwai lokutan da baka hulɗa da mutane. Waɗannan lokuta ne sai ya ce fi du'a'ihi, wajen addu'arka ka tabbata ka ƙaurecewa mutane. Yaya ake ƙaurecewa mutane? Ta wajen addu'a, ko a masallaci muke sallah, kamata yayi addu'arka ta zama daga kai sai Allah, to ka ƙaurecewa mutane. Addu'an nan kada ma wani ya ji, domin in ya ji to an rasa ikhlasi. Idan ya ji addu'ar taka an rasa ikhlasi. Ka sirranta ta, wanda shi ne umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wabkur rabbaka fi nafsika. Da zikiri da addu'a suna da hukunci guda, wa salatihi, ya kamata a samu ka ƙaurecewa mutane ta wasu salloli. Kamar misali qiyamul layl, akwai tashi cikin dare da zaka yi babu wanda ke sani sai Allah, sai dai iyalinka in ta farka ta ganka, ko idan kai ka farka wato abin nan ka ganta. Ya zamanto kowane yana kokarin ibada cikin dare, wa tafakkuri, yace haka ma ya kamata a samu lokaci guda da kake kaurecewa mutane don tunani, saboda wannan ma yana cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali akwai hadisai da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare yakan tashi ya daga idonsa yana kallon sararin samaniya, yana tunanin girman Allah kafin yayi qiyamul layl. Tunanin shi kansa ibada ne. Yana da kyau ya zamanto kana da wani lokaci da kake warewa don tunanin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce haka nan wa muhasabati nafsihi, a samu lokacin da kake makanka hisabi, wa islahi kalbihi, lokacin da kake kokarin gyara zuciya. Ka yi kokari ka ware wani lokaci da kake makanka fada a kowace rana, a samu lokaci da ka ware, yau tunda na tashi na shiga can na fita na yi kaza, cikin abubuwan da na yi dinnan wannan ya dace da yardan Allah wanda ya saba mishi. Ka yi makanka hisabi, domin akwai ranar da za a maka hisabi, kuma baka da halin gyara. Amma yanzu in ka yi makanka hisabi kana iya gyarawa, kaga jiya fa na yi wannan abin, yau kuma gashi na saki, kaga hisabi da ka yi makanka zai sa ka daina wannan abin. وما يختص به من الامور التي لا يشرك فيها غيره فهذه يحتاج فيها الى انفراده. ايرن wannan babu laifi ya zamanto mutun ya samu lokacin da ya killace kansa. Malamai da suka yi sharhin wannan hadisi kamar Ibn Hajar cikin Fathul Bari mujallal 13 shafi na 43 yayi magana game da hukuncin kaurace wa mutane wato a killace a daji a daina zama da mutane da kuma zama da su a jure ma fitintunu da ke aukuwa ta sashin maganganunsu. Ya kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri, wato yana sharhi akan hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo. Hadisin yana sahih al-Bukhari, kitab al-fitan babu ta'arrubi fil fitnati, haka ma al-Imam an-Nasa'i, al-Imam Ibn Majah da sun ruwaito. Abu Sa'id al-Khudri yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yushiku an yakuna khayra malil muslim, lokaci ya kusa, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokaci ya kusa wanda zai kasance mafi alkhairin dukiyar musulmi ita ce dabbobi, awakai, ganamun. Mafi alkhairi duk wata sana'a da dan adam ke samun abinci a kai, babu alkhairi tare da ita in wannan lokaci ya zo. Mafi alkhairi shine zama kana kiwo, lokacin da sana'ar kiwo za ta zama ita ce mafi alkhairi ga musulmi. Yatba'u biha sha'fal jibal, musulmi ya dauki awakansa yana bin kan duwatsu, yani ru'usul jibal, sha'fal jibal, mutum yana kiwon awakansa akan saman duwatsu. Wa mawaqi' al-qatr, da kuma gurare masu dausayi, gurare masu dausayi, musulmi zai gwammaci ya zama mai kiwo lokaci ya kusa, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Zaka gwammaci ka bar duk wata sana'a banda kiwo, kiwo ce kawai zaka yi na awakai, kana shiga daji ka hau kan tsaunuka. Mawaqi' al-qatr yani butunul awdiya, kana shiga wurare masu dausayi, kwarin duwatsu, ba abinda kake banda kiwo, saboda haka ba ruwanka da zaman gari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dalilin haka yafirru bidinihi min alfitan, mutum yana gudu ne da addininsa saboda yawan fitintunu da ke cikin garuruwa. Wannan yasa malamai ke cewa ashe akwai lokacin da killacewa din yake zama alkhairi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Ibn Hajar yana sharhin wannan hadisin yace wal khabaru dalun ala fadilatil uzla liman khafa ala dinihi, mutumin da ke tsoron addininsa yana lalacewa, yayi ta kokari ya gyara addinin ya gagara, ya canza unguwa, ya canza gari, ya abu ya gagara. Ibn Hajar yace to wannan mafi dacewa shine ya bar garin, illa dai abin da ya shafi ibada da ta zama dole sai yayi cikin gari sai ya zo yana yi ya koma. Saboda me? Dan ya tsira da addininsa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Ya gagara zama da in ka zauna, don akwai idan kana aunawa kana makanka hisabi zaka gane ni zama na unguwan nan ci baya nayi, ni zama na da waɗannan abokai na ci baya, kana iya ganewa. To mutumin da ya ga addininsa yana ci baya, kuma zamansa cikin garin babu wata fa'ida da zai wa mutane, misali bashi da karatun da zai ilmantar da mutane. To Ibn Hajar ya ce an dai samu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewar akwai lokacin da kaunacewa mutanen yana zama halal. An samu hadisin da ya mana ishara da haka, sai ya ce wa kad ikhtalafa as-salaf fi asli al-uzla, magabata sun samu sabanin fahimta game da hukuncin kaunacewa din, saboda akwai hadisi da aka samu ta kowane gefe. Fa qala al-jumhur, amma akasarin malaman sunna sun ce al-ikhtilat wa aula lima fihi min niktisab al-fawaid ad-diniyya wa ad-dunyawiyya. Akasarin malaman sunna a tarihi sun ce ka zauna da mutane kai hakuri da cutarwansu shine mafi alkhairi gare ka, saboda waɗannan hadisai daga cikin su. Shi yasa al-Imam Bukhari kawo wannan sai yayi shiru, kamar yana maka ishara ne da cewa in ma ka ga wani hadisi da ke nuna babu laifi don an koma daji ana zama, to ga dai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna abin da yafi alkhairi shine a zauna da mutane. Sannan akwai al-Imam an-Nawawi, shi ma al-Imam an-Nawawi mai sharhi sahih Muslim, yana juz'i na 13 shafi na 34, shi ma yayi magana game da wannan matsala. Kamar yadda muka ce don an samu hadisai da ke nuna halalcin kowanne zama da mutanen ai hakuri da fitintinunsu da kauracewa mutane, ya zamanto ana ibada a killace. Don hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya taho ta riwaya ta al-Imam Muslim, abinda ya ce ja'a arabiyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutumin kauye ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kada sai ya ce ya rasulullah ayyun nasi khairun, waye cikin mutane yafi alkhairi? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rajulun jahada bi nafsihi wa malihi, mutumin da yayi jihadi ya taimaki addinin Allah da ransa, kuma ya taimaki addinin Allah da dukiyarsa. Ya taimaki addinin Allah da ransa, ya taimaki addinin Allah da dukiyarsa, daya kenan. Na biyu, wa rajulun fi shi'bin min ash-shi'abi, da kuma mutumin da ya tafi matsatsin dutse daga cikin matsatsin duwatsu, ya samu wani guri lungu a karkashin dutse ya shiga, ya abudu rabbahu, yana bautan Allah. Wa yad'u an-nasa min sharrihi, yayi watsi da mutane saboda gudun sharrin su. Kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsar mutane biyu. Na farko yayi cudanya da mutane shi yafi alkhairi, wancan na biyu ya kaurace wa mutane, manzo Allah yake shine yafi alkhairi. Kaga ya nuna cewar akwai yanayin da kaurace wa mutane din yake zama alkhairi. Hadisin yana sahihul Bukhari, yana babul usla kitabur riqaq, yana sahihu Muslim kitabul imara babu fadlil jihad war riba. Sai al-Imam an-Nawawi a sharhin hadisin yace mashaba ta aksarul ulama, mafi yawan malaman sunna fahimtarsu, saboda tattaro hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam da fahimtar waɗannan hadisan da hukunci akai, suna cewa annal ikhtilat afdalu, ka zauna da mutane kai cudanya da su, kai hakuri da su, shine yafi. Amma akwai sharadi, bi sharti raja'i salamati min alfitan, idan dai akwai alamar zaka iya kubuta daga fitintunu da ke tare da mutane. Amma idan ya zama babu wata makawa, sai ka kaurace musu, zaka tsira da addini, saboda wani gurin sharrin yakan yi yawa, yanda yana da wuya mutum ya zauna a gurin bai lalace ba. To kaurecewan shi yafi. Wa qata'a bihi fi mawdhi'in akhar an al-Imam Ahmad, har ma yana cewa da al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Shafi'i, duk sun faɗi haka. Akasarin malaman sunna manya sun tabbatar da cewa ka zauna da mutane, ka yi hakuri da fitinar su, shine yafi dacewa. Amma fa in akwai alamar zaka iya tsira daga fitintunu din, don haka akwai malaman da suka rubuta littafi musamman akan mas'ala ta al-uzla. Daga cikin dadaddun malamai akwai al-Imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, yana da kitabul fitan, da kitabul usla, ya kawo hadisin Abdullah ibn Mas'ud, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud yana cewa khaliqin nasa wa zayiluhum bi dinika, wato kai cudanya da mutane, inji Abdullah ibn Mas'ud sahabin manzon Allah, kai cudanya da mutane amma ka kaurace musu ta halayenka. Kai cudanya da mutane, ka kaurace musu ta halayenka. Kaga ka hada guda biyun, saboda haka hada biyun yafi daukan guda. Ka hada biyun, ya zama kana cudanya da mutane amma akwai wadanda kuma baka hulda da su. Don haka yasa Ibnul Qayyim al-Jawziya, akwai littafin da ya rubuta mai suna Kitabul Fawaid, Kitabul Fawaid mujallal na farko shafin 519, yace cudanya da mutane, su mutane, yace faminan ya kasa mutane har kashi hudu. Yace faminan nasi min mukhalafatihi kalgiza, akwai man mukhalafatuhu kalgiza, akwai mutane daga cikin su wanda cudanya da shi ya zama dole. Daga cikin mutane akwai wanda cudanya da shi dole ne, kamar abinci ne, ba yadda za a yi ka zauna baka ci abinci ba, inji Ibnul Qayyim. Saboda haka koda kana cikin gari, waɗannan mutanen dole ka yi cudanya da su, wannan dole ne. Sai ce su waye? Sai ce al-alimur rabbani, shine malami mai karantar da addinin Allah. Allazi tukhalituhu la litubi'a alayhi waqtahu, kana cudanya da malami ba dan ka bata lokacinsa ba. Wannan shine abin da mutane ba su gane ba. Mutum yakan niki gari ya ce barin je in ziyarci malami, amma idan ya zo sai kawo hirin siyasa. To kaga hirar da malami ya zama hirar banza. Ya kamata in zaka ziyarci malami, tambaya zaka bare baka amsa, kuma yana gama baka amsa kace sai an jima. Amma in ka zauna ka bata lokacinsa, domin hirar duniya ba tashi bace. Ibnul Qayyim al-Jawziya yace akwai daga cikin mutane waɗanda cudanya da su dole ne, cudanya da su dole ne, domin idan ka ce zaka koma daji ma ka zauna, addinin da zaka yi dole sai da ilimi. Idan babu ilimi addinin banza ne. Ashe dole ka yi cudanya da dan adam koda kana gari ko kana daji. Wannan nau'i na dan adam cudanya da shi ka'ida ce. Idan baka yi cudanya da shi ba addinin ka ya lalace. Rayuwarka ta zama ta banza, Allah ka tsare mu. Saboda haka akwai wanda cudanya da shi dole ne, ya kamata ka san irinsa. Saboda haka wato mu auna wa kawunanmu, mu kanmu mu yi wa kanmu hisabi, mu yi wa kawunanmu hisabi, mu rika ganewa su waye ya dace mu dinga cudanya da su. Mutum na farko wanda dole ne ka yi cudanya da shi shine malami, kuma ba kowane irin malami ba. Sai ya ce ar-rabbani, yana fassara aya ta 79 ta suratu Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina. Bai taba yuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi wani mutum ya bashi littafi, ya bashi annabci, ya bashi shari'a. Allah ya zabi wani ya ce na baka annabci, kamar yadda Allah ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zabi annabawa su annabi Isa alaihi salam, annabi Musa. To ba zai yiwu Allah ya zabi mutum ya bashi manzanci da littafi sun mai yaqulu linnasi kunu ibadani, sai mutumin nan da aka bashi manzanci ya zo yana cewa mutane ku dinga bauta min. Allah ya ce ba zai yiwu ba. Allah ya zabi mutum ya bashi manzanci ka je ka isar da sako na, sai ya dawo yana cewa ku bauta min. Walakin sai dai kunu rabbaniyina, abinda manzo yake karantar da mutane shine ku zama masu tarbiyya, masu renon bayin Allah, ya'ani ahla ibadatin wa ahla taqwa. Abinda manzanni suke cewa ku zama masu renon mutane, su zama masu bautan Allah, masu tsoron Allah. Bima kuntum tu'allimun alkitaba wa bima kuntum tadrusun, littafin da Allah ya saukar dama muhimmanci sa kenan. Allah ya saukar da littafi don a karantar da mutane. Manzo umarni da ke shi ne malamai su rika karantar da mutane littafin da Allah ya saukar. Wa bima kuntum tadrusun, da abinda kuke fahimta na ilimin da manzanni suka karantar muku, ya'ani ma tafhamuna ma'anahu. Don haka mu'amala da malami ya zama dole, domin malami yana gurbin annabin Allah ne. Allah ya aiko manzo, manzon nan da ya aiko shi ya karantar da mutane, don haka ya bashi littafi. Shine abin da Allah ya faɗa wannan aya. Manzon nan da ya taho bai tafi haka ba, sai da ya ce ku zama masu renon mutane, yana gaya wa malamai ne. To don haka kai dole ne ka kusanci malami don ka samu tarbiyya ta annabawan Allah subhanahu wataala. Ya ce to na biyu, wajibi ne ka sani kuma a cikin gari, man mukhalatatuhu kaddawa, akwai mutumin da cudanya da shi kaman cuta ne. Cudanya da wannan mutumin kaman guba ne, kaman cuta ne. Wa in ta'atahu, yace inna ma ta'atahu indal haja ilayhi kaddawa'i, yana cewa kaman magani kai, kamar magani. Shine mutum na biyu, na farko malami, na biyu akwai wanda cudanya da shi kamar magani, kamar magani ne, kamar yanda ka san kana daukan magani. Yace kaga ba ko da yaushe kake daukan magani ka sha ba, yaushe kake shan magani sai kana bukata, sai rashin lafiya ya same ka. To akwai mutum wanda ba ko da yaushe kake tare da shi ba, sai bukatar zama da shi ya tabbata. Sai ya bada misali yace kamar mutumin da ya zama zaka yi mai aiki ya biya ka, ka zo gurin shi ne don ka samu abin da zaka ci, ya baka aiki kai ka gama kullum, wajibi ne ka san da wannan. Yace mutum na uku, wa minan nasi man mukhalatatuhu kadda, mutum na uku kuwa mu'amala da shi yana zama kaman ciwo ne, kamar guba ne. Sai yace cuta kuwa ba iri ɗaya bace, wadda kama ta'lam anwa'u, cututtuka suna nan nau'i daban-daban. Minha marabun udad, akwai cutar da take kisa farar ɗaya kamar poison. Ibn Qayyim yace to su ma mutane, akwai wanda mu'amala da shi kamar ka dauki poison ne ka sha, wajibi ne ka san da wannan. La yashfi minhu al-insan, da zaran ka kusanci wannan mutumin to kai da waraka sai dai ikon Allah. Wa minha amradun ka waj'i dharsi, yace daga cikin mutane akwai wanda ciwo ne mu'amala da shi, amma ciwon ba mai tsanani sosai ba, sai ya bada misali kamar ciwon haƙori. yace kaga ciwon hakori yana da nan sauki ba zai kashe ka ba bi majarrad ma taqla'u ad-darsa minha da zaran ka cire hakorin me zai faru ya zulun baraka rabu da rashin lafiya sai ce to shi wannan dama mu'amala da shi an bada misali kamar ciwon hakori ne in ka cire hakorin furum to shi wannan mutumin mu'amala da shi na ƙasa kake samu ta addini da ka rabu da mu'amala da shi shikenan ka warke ya wajibi ne cikin mutanen da kake mu'amala da su ka san da akwai irin wannan sai yace wa min al-ard amradi al-humma yace akwai kuma daga cikin cututtuka wanda ba a iya rabuwa da shi kamar zazzabi allati la takadu tufariqu al-insan da wuya ku rabu ko ku rabu sai kun dawo kun hadu wannan ya gwada akwai mutumin da zama da shi din dole za a dan cutun amma kuma ba halin a rabu kamar danka kamar matarka kamar mahaifinka ya zamanto ba a yi dace ba yana da mugun hali to kaga dole dai kuma ai mu'amalan da shi gashi kuma ba halin rabuwa ko yace to dole zama za a yi da shi sai ana aunawa ana kiyayewa sai yace mutun na hudu wa minan nasi man mukhalatahu hiya al-maut bi'ainihi akwai wanda mu'amala da shi mutuwa ce zalla wa huwa al-insanu alladhi yaburruka fi dinika shine mutumin da in ka kusance shi zai raba ka da Allah imma bi balalatin aw bi bid'a ko dai ya dora ka akan wata bata ko ya dora ka akan wata bid'a nas'alullahi as-salamata wal afiya mu karanta babi na gaba babi na 182 as-sabri alal aza babi akan hakuri bisa maganganun cutarwa can yayi magana akan falalar hakuri din nan kuma yana bada misali yana kawo mana misali haddathana musaddad qala haddathana yahya bin sa'id an sufyan ath-thawri qala haddathana al-a'mash haddathani al-a'mash sufyan ath-thawri yace al-imam al-a'mash shine sulaiman bin mihran al-kufi ya karanta dani an sa'id ibn jubair hadisi daga sa'id ibn jubair an abi abdurrahman as-sulami shine abdullah ibn habib bin rabi'a al-kufi wannan yana cikin yaran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an abi musa al-ash'ari ya karbo hadisin nan wajen abu musa al-ash'ari sahabi manzon Allah sunansa abdullah ibn qais amma yafi shahara da al-kunya abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo hadisin nan daga annabi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa ahadun aw laysa shay'un babu wani ko kuma yace wato babu wani idan aka ce babu wani ana nufin babu wani mutum koko babu wani abu asbara ala azan wanda yafi hakuri akan magana ta cutarwa yasma'uhu min Allah azza wa jalla magana ta cutarwa da yake ji babu wanda yafi Allah mabuwayi mai daukaka wajen hakuri a bisa maganganun cutarwa da yake ji manzon Allah yace babu wanda yafi Allah hakuri tabaraka wa ta'ala ja annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma hadisin yana tabbatar ma muhimmancin hakuri akan maganganun cutarwa Allah mahaliccin nan ja annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yafi shi hakuri akan maganganun cutarwa yasma'uhu da yake ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali wa innahum la yad'una lahu waladan su kafirai suna korafin yana da ƴaƴa yana da yaro wa innahu la yu'afihim kuma Allah yana ba su lafiya wa yarzuquhum kuma ya ba su abinci hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2249 asalin hadisin yana sahihul bukhari kitabut tauhid babu qaulillahi ta'ala inna allaha huwar razzaq kuma hadisin yana sahih muslim kitab sifatil munafiqin wa ahkamihim don haka hadisin muttafaqun alayhi idan aka ce al-aza yana da kyau mu sani yana da bambanci da abbarar sau da yawa mukan fassara kalma ta al-aza da cutarwa alhali ba haka bane akwai bambanci tsakanin الضرر ده كما الأذى laysa ahadun aw laysa shay'un asbara ala azan, babu wanda yafi Allah hakuri akan magana ta batanci. Shine al'aza, maganar batanci ita ce al'aza, magana da za a fada maka ta batanci ita ce ake kira al'aza. Idan ka fassara ta da haka ta dace da Allah subhanahu wataala, amma idan ka ce babu wanda yafi hakuri akan cutarwa, babu wanda ya isa ya cutar da Allah, don haka bata dace da Allah ba. Abinda ma zai nuna maka gaskiya haka shine aya ta 111 ta suratu Ali Imran. Allah subhanahu wataala yace lan yadurrukum illa aza, ashe ba abu dai bane, ba za su iya cutar da ku ba sai dai maganganun batanci, shine abin da Allah yace. Amma idan ka ce al'aza cutarwa, abbar cutarwa, lan yadurrukum illa aza, haika ce ba su iya cutar da ku sai dai cutarwa, kai kaga ya zama shirme ko, ba su iya cutar da ku sai dai magana ta batanci. Wa in yuqatilukum yuwallukum al'adbara thumma la yusaru, ko ya kan ku suka yi za su juya baya, ba su samun taimako. الإمام الحسين بن مسعود البغوي التفسير معالم التنزيل مجلد بشافية 90 أوكو يتي لا يضركم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود إلا أذن باللسان, يهودا وكافري بداس يتوتا دكوبا سيدي مغانر باتنشي نحرشي وعيدا وطعنا أسوكي الدين وأزاكي منظر الله أزاكي الله أبات القرآن مغانا تباكي نباتنشي ونظاسي تمكو. Shine Allah madaukaki ya fada kalimatu kufrin tata'azzawna bihi, za su fada kalmar kafirci wanda in ka jiran ka zai baci, to kafirai za su yi wannan. Haka ma al-Imam Abu Hayyan cikin tafsirin Al-Baharul Muhit mujallad na uku shafin 31 yace fassaran masana harshen Larabci na farko kenan, kamar al-Imam Farra, al-Imam Zajjaj, al-Imam Tabari, hatta daga cikin tabi'ai su Al-Hasan al-Basri da sauran malamai, al-Imam Qatada, malaman farko duk haka suke cewa akwai bambanci tsakanin kalma ta abbaru da kuma kalma ta al-aza, akwai bambanci tsakanin sa. Wato yana cewa lan yadurrukum lakin azan bil lisani, ba za su iya cutar da ku ba su kafirai, amma za su iya batanci da harshe gare ku. Sama'u kalimatil kufri buhtuhum wa tahrifuhum maw'idun wa ta'anun, su rika faɗa muku maganganu za su ɓata muku rai, sai kana ɗauka duniya ta zauna lafiya, can sai ka ji wani kafiri a wata ƙasa ya yi wani abu ko dai na zagin manzon Allah, ko na ɓatanci ga musulunci, ko na aibanta alƙur'ani, ko shi kansa Allah tabaraka wa ta'ala, ba za a taɓa zama lafiya ba sai sun yi wannan. Allah ya ce har abada ba za su bari yi ba, amma iyakan abin da za su yi muku kenan. Shi ne ya sa al-Imam al-Qasimi a tafsirin ayan mahasinu tanzil yake ta'wil yake cewa wannan ma kamar albishiri ne ga musulmai, iyakar abin da kafiri zai iya shine ya faɗi maganar batanci ga musulunci, amma ya murkushe musuluncin bai isa ba, hatta shi kiyama ba zai iya ba. Lan yadurrukum illa aza, har abada ba za su iya cutar da ku ba sai dai maganar banza, illa iyaka, wannan kan ba za su bari ba. Shi kansa Allah ma ba su bar shi ba, suna faɗa mar maganganun banza. Wannan ya faɗa cikin suratu Ali Imran aya ta 177, innal ladina ishtarawul kufra bil imani lan yadurru Allaha shay'a, dan wani ya sai kafirci ya bar musulunci ba zai taɓa cutar da Allah ba, kafirai ba su iya cutar da Allah sam. Saboda haka idan aka kawo kalmar aza ana iya jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala, amma abdurru ba a jingina ta ga Allah, cutarwa ba a jingina cutarwa ga Allah, ba ka cewa wato ana cutar da Allah ba zai yiwu ba, saboda abinda Allah ya faɗa cikin suratu Ali Imran lan yadurrullaha shay'a, har abada ba mai iya cutar da Allah, ba mai iya cutar da Allah. Sannan akwai hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda yake sahihu Muslim, الحديث القدس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرويته الله تبارك وتعالى ينشيوا يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني, يا كوباينا هر أبدا بزاكو إسا چوتر دنيبا بلماكو إيا چوتر دني كاكا كنا ينون أبر بأجنجي ناشيق الله سبحانه وتعالى. amma al'aza ana iya jingina shi ga Allah. Don haka akwai bambanci tsakanin al-barru da kuma al'aza. Me ya bambanta su? Al'aza maganar batanci da ake faɗa da harshe, amma al-barru inga dan adam ne cutarwa ne na jikinsa. Ibn al-Usaymin cikin Majmu'u Fatawa wa Rasa'ilihi mujallad na 10827 yace fal'aziyyatu sabitatun lillah, idan aka ce ana iya batanci ga Allah wannan gaskiya ne, saboda manzon Allah ya tabbatar da haka, ana iya samun wanda zai batanci ga Allah. Yajibu alaina isbatuha li anna Allah asbataha li nafsihi falasna a'lamu min Allah billah, babu wanda yafi sanin Allah fiye da Allah da manzon shi. Amma kuma laysat ka aziyatil makhluq, idan aka ce ana iya faɗin maganar batanci ga Allah, yanda dan adam maganar batancin take tasiri gare shi, ba haka Allah subhanahu wataala magana take gare shi ba. Amma lallai suna iya faɗin magana na batanci ga Allah subhanahu wataala, wannan ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba a kamanta wato tasirin maganar batanci ga Allah da tasirin maganar batanci ga ɗan adam. Laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir, kamar yadda ya zo cikin suratu shura aya ta 11. Haka ma Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin littafin As-Sarim al-Maslul, yana magana game da masaloli na ridda, a zagi manzo ayi, a zagi Allah. Shin idan aka zagi Allah, zagin yana tasiri ga Allah? Bai tasiri. Zagi tasiri yana yin sa ne ga dan adam. Baka kamanta tasirin da zagi yake ma dan adam da tasiri da zagi yake ma Allah, baka kamantawa, saboda Allah ya kawar da kamanta wani abu na halittunsa da shi. Amma ga hadisi da ya taho daga annabi sallallahu alaihi wasallam, misali wannan hadisin muka karanta littafin al-adab al-mufrad, yana kitab at-tauhid na Ibn Manda, hadisin 743, yanda ya zo cikin kitab at-tauhid. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la ahada asbaru ala adhan yasma'uhu min Allah, babu wani wanda yafi hakuri akan maganar batanci da yake ji ana masa fiye da Allah. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace, innahu yushraku bihi, ana ma shirka da shi, wa huwa yarzuquhum, kuma yana azurta su. Aka samu kari yana cewa, wa yu'afihim, ya basu lafiya, wa yadfa'u anhum, ya kare su daga cututtuka, fitintunu da bala'i. Amma duk da haka suna kafirce mishi. Yace fa bayyana anna al-khalqa la yadurruhu, saboda haka halittu ba su iya cutar da Allah subhanahu wataala bi kufrihim, dan kafirci da suka yi masa. Lakin yu'zunahu tabaraka wataala, amma yan adam suna iya fadin maganar batanci ga Allah, amma ba su iya cutar da Allah. Yana da kyau mu bambanta tsakanin waɗannan. Magana tana cikin as-sawa'iqul mursala, as-sawa'iqul mursala na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, yayi magana mai tsawo akai المجلد نقول، وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل للمخلوقين. إذا أكشى الله ينا فشي الله ينا الله سبحانه وتعالى يكن يفشي الله سبحانه وتعالى يكن يسويا. باك كمان تسويا الله دفشين الله دفشين هالتو دكما سويا هالتو. باك كمان توتصفة الله دصفة هالتو الله. حديثنا قبل. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي بابانا يكرنت الدمو. بابنسا شيني حفص بن قياس النخعي قال حدثنا الأعمش وده ده حديثي قد أوكو دك ده مكرويتو رواية الإمام أعمش دك كان سقبا ايه حديثنا كوان حديثي انك دوبا ذاك عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي قال سمعت شقيقا الإمام الأعمش يتشي ناجي شقيق بن سلمة شقيق بن سلمة al-Asadi al-Kufi mukhabbaramun, mun yi magana kan wannan tabi'i, yana da rai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya musulunta, ya kai shekara 10 ma, saboda haka wayayye ne. Amma kawai abinda yasa ba a sashi cikin sahabbai, bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba, don haka ba sahabi bane. Yace an turo annabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ibnu ashir fil jahiliyya ar'a ganaman hina bu'isa annabi, lokacin da aka aiko annabi ma ina kiwon awakai na kai shekara 10 kenan lokacin da manzon Allah ya rasu, kaga yafi haka ya kai shekara 20 da wani abu, babban mutum ne. Amma tunda bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ba a sashi cikin sahabbai. Shaqiq bin Salama, amma yafi shahara da alkunya ta Abu Wa'il, mun karanta shi da wannan alkunya cikin hadisai da suka gabata a wannan littafin. Yaqul Shaqiq ibn Salama yace qala Abdullah, mun yi magana kan cewa in dai ka ji an ce Abdullah ya ce daga cikin sahabbai, wa ake nufi? Abdullah ibn Mas'ud. Saboda cikin sahabban manzon Allah akwai mutum 768 kowa sunan shi Abdullahi, 768 yanda Ibn Hajar ya kirga su cikin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba mujallad na 252 har zuwa 268 har zuwa 252, mutum 768 kowa sunan shi Abdullahi. Amma da zaran ka ji an ce an Abdullah ko qala Abdullah, to babban Abdullah shine dan Mas'udu, Allah ya kara masa yarda, shi ba sai an hada da sunan baban shi ba. Amma fa in ba Abdullah dan Mas'udu bane, to sai an kira baban shi. Hadisin da muka karanta na farko a yau, hadisin 388, kaga an kawo hadisin Abdullah dan Umar, maimakon a ce an Abdullah ibn Umar sai aka ce an ibni Umar, ibni Umar, domin idan aka ce Abdullah kadai to babban su ne, shine dan Mas'udu. Abdullah ibn Mas'ud ya bada labari قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا رب وانا ابي ربا و كبعض ما كان يقسم يا رب كمر يند كسنچي يكن يربم كمر ساشين يند داما يسابا يربو واتو با سو دي با النبي صلى الله عليه وسلم اذا انغما ياكي يكن يربم غنيمة yanda ya saba, don haka ba wannan ne karin farko ba. Fa qala rajulun min al-ansar, sai ga wani mutum daga cikin al-ansar musulman Madina yace wallahi la qismatun ma urida biha wajha Allah azza wa jalla, wallahi innaha la qismatun ma urida biha wajha Allah azza wa jalla. Wannan mutumin yace wallahi, wato ya sai da ransa da Allah, wannan rago da akai ba a yi nufin wato dacewa da fuskar Allah mai girma da daukaka cikin ta ba, wato yana nufin annabi bai adalci ba. Kun ga maganar batanci ko? Fa qultu ana liku Abdullah dan Mas'ud yace ni sai na ce la aqulanna linnabi, sai na gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana da ka faɗa. Fa ataitu ko sai nazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ashabihi, yana cikin sahabbansa. Fasarartuhu nasirranta masa, wato na faɗa mar magana a hankali, na faɗa masa abin da ya faru. Fashakka zalika alaihi, wannan abin sai ya kuntata gare shi, abin ya dame shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kunci, wato damuwa, saboda wannan abin, maganar da na faɗa masa ta tada hankalinsa. Wata gayyara wajhuhu, fuskarsa ta canza. Wa ghadiba, yayi fushi, da alamar yayi fushi. Hatta wadittu anni lam akun akhbartuhu, har sai da naso a ce ban faɗa mishi ba, har sai da naso a ce ban bashi labari ba. Hatta wadittu, har sai da naso, anni lam akun akhbartuhu, na kasance ban ma gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba, saboda yanda hankalinsa ya tashi. Summa qala, sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kad uziya Musa bi aksara min zalika, ai adami Musa an faɗa mar maganar batanci da tafi wannan. Ka sabara, sai ya haƙuri, ya tuna wa'azin da Allah ya mishi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, daga cikin ulul azmi akwai annabi Musa alaihi salam. Nan take manzon Allah ya tuna, Allah ya ce yi haƙuri kamar yadda waɗancan manyan manzanni suka yi haƙuri. Sai ya tuna kuwa cikin su waye aka faɗa mar maganar banza, ya daure a kanta, ai ba kamar annabi Musa alaihi salam. Ce to annabi Musa ya haƙuri, kuma Allah ya ce yi haƙuri, magana ta ƙare, je ka. Hadisin yana sahihu al-Bukhari kitabul magazi babu ghazwati ta'if, da kuma sahihu Muslim kitabu zakati babu ita'il mu'allafati qulubuhum ala al-islam wa tasabburi man qawiya imanuhu. Riwaya ta al-Imam Muslim, Abdullah ibn Mas'ud yace qultu, sai nace la jarama babu makawa, la arfa'u ilayhi ba'daha hadisan, wannan shine karon karshe, ban sake daukan magana in kaiwa manzon Allah. Abdullah ibn Mas'ud kaga ya faɗa, amma yana damar faɗa, saboda haka ba wai ya ji daɗin abin da ya aikata bane, tunda manzon Allah ya yi haƙuri, ya samu lada a kai. kaga ba fa'idar zuwa a gaya ma annabi kenan ko ba fa'ida domin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci akai to da za a ce fada masa yayi fa'ida amma babu fa'ida shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yace to bani sake daukan magana in kai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adai Musa alaihi salam babu shakka yayi hakuri kamar yadda manzon Allah ya kwatanta hakurin da yake yi a wannan lokaci yace da hakurin annabi Musa alaihi salam hakurin annabi Musa ya fi nashi domin annabi Musa alaihi salam ya tabbata cewa mai tsananin kunya ne babu wani mutum mai kunya kamar sa cikin annabawan Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bada labari saboda tsananin kunyar annabi Musa alaihi salam kai kana sa riga daya annabi Musa bai sa riga daya zai sa rigan ya kara wata ya kara fatar sama baka iya gani fatar jikin sama baka iya gani bare ka kai ga al'aurarsa yana da tsananin kunya yastahi an yadhhara mimma tahta thiyabi shay'an duk wani abin da ke karkashin tufafin sa bai son a gani bare a ce al'aurarsa to saboda haka sai magana ta yadu cikin gari ka san yan adam ana nema a ga ina ya gaza ja haba ku rabu da shi ai bai da lafiya shi yasa yake bobboyewa ya tara kaya wanduna biyu ko uku suna aibanta shi wanda yazo cikin sahihul bukhari kitabu ahadithul anbiya babu tufan min as-sayyid hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fada inna musa alaihi salam kana rajulan hayyan satiran nai musa alaihi salam ya kasance mutum mai tsananin kunya mai tsananin kokarin rufe jikinsa ma yura min jiddihi shay'un ba a ganin fatarsa san fata ma ba a gani ta annabi Musa alaihi salam ba ka ganin fatar jikinsa istihya'an minhu saboda tsananin kunya fa azahu man azahu min bani isra'il sai wadanda suka cutar da shi cikin bani isra'il suka faɗa min maganganu na batanci suka dinga yayatawa fa qalu ma yastatiru hadha at-tasattur illa min aibin bi jildihi ai ba abin da yasa annabi Musa yake irin wannan rufe jikin nasa face akwai wani aibi da ke jikin fatarsa bai son a gani ne yana da wani aibi ko dai yana da cutan kuturta ko ku dai akwai wata larura mai muni da take tare da shi yana da wata larura wa in ma afatan wa inna Allah azza wa jalla arada an yubarri'ahu manzo Allah yace shi Allah yayi nufin ya barrantar da annabi Musa domin yana iya zama cikas ga da'awarsa yana iya zama cikas ga da'awarsa domin idan munafikai suka yi amfani da wannan a matsayin makami suna iya cin nasara wasu su ki sauraron shi in ba makareci ba yaya ba za ka nuna mana fatarka ba ya kake to rufe rufe haka ban mu taba ganin mutum mai sa kaya irin ka ba ba kwa ganin haka to kaga da wannan sai a doki hankalin jahili ko annabi Musa ya wa aziza ya kai rabu da shi da Allah bayan mun ji sirrin shi sai Allah ya nufin zai wanke annabi Musa annabi Musa ma bai sani ba wannan nufin Allah ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna Musa alaihi salam khala yawman wahdahu watarana annabi Musa yake banta shi kadai fa wada'a siyabahu ala hajarin ya daura tufafi akan dutse thumma iktasala sannan ya kama wanka falamma faraga ya gama wankarsa aqbala ila siyabihi ya tinkari kayan zai dauki kayan sa yasa li ya'khuzaha fa inna al-hajara adabi sawbihi sai ga dutse ya ruga guje da tufafin annabi Musa alaihi salam wahdahu to annabi Musa ba zai barshi ba fa akaza Musa asafa annabi Musa ya dauki sandarsa fa talaba al-hajara ya ruga yana bin dutse fa ja'ala yaqulu sawbi hajar ya kai dutse ba da kaya na shi baya mamakin dutse ya gudu da kaya a'a saboda ya san ikon Allah komai zai faru ni dai kaya na nake so ka bani hattanta ha ila mala'in min bani isra'il sai gashi ya iso ga taron bani isra'il fara'uhu uryana sun ganshi tsirara inji manzon Allah fa ahsana an-nasa khuluqan wa khalqan sun ga annabi Musa alaihi salam da halittar da basu taba gani ba babu dan adam mai kyan halitta irin nashi basu taba ganin halitta mai kyau irin nashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk duniya ba mai halitta kamar tashi babu kyakkyawan mutum irin sa ta ma saboda kunyar Allah yana boye ta wa abara'ahu mimma kanu yaquluna sai Allah ya barantar da shi daga abin da suke fada. Fa kama al-hajaru sai dutse ko ya tsaya, fa akaza Musa sawahu, dan Musa ya dauki tufafinsa ya sa, amma dai bai kyale dutsen ba. Fa tafiqa bil-hajari darban, ya kama bugun wannan dutse, sai kaga yayi laifi. Fa wallahi inna bil-hajari lanadaban, inda shine Abu Huraira ya ce wallahi sai da dutsen na jikinsa ya yi alama saboda bugun annabin Allah. Akwai alama guda biyar a kan dutsen, alamar bugun annabi Musa alayhi salam. Ga abin da Allah ya faɗa ƙarshen suratul Ahzab, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fa bara'ahu Allahu mimma qalu. Kaga Allah ya tabbatar da wannan hadisi cikin Alqur'ani. Wa kana inda Allahi wajiha, dan Musa ya zamanto mai kima, mai daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ka duba sharhin wannan hadisi. Ibn Hajar yayi magana game da ilimi da yawa da malamai suka ciro karkashin hadisin. Daga ciki yana nuna cewa babu laifi idan mutum yayi wanka a rafi, idan dai ya killace kansa babu wanda zai ganshi, ba laifi bane. Wato akwai larura da ke sa mutum yayi wanka a rafi, ba laifi bane. Sannan tafiya tsirara, ba laifi bane idan akwai larura. Kaga larura ta sa annabi Musa yayi gudu yana tsirara. Larura tana iya sa mutum yayi tafiya ko dai ban daki ko wani abu haka, ko a tsakar gida in akwai larura. Larura shine babu wata mafita, babu makawa, dole sai ka tafi tsirara ka dauki kayanka, wannan ba laifi bane. Amma in babu larura babu kyau, saboda ai annabi Musa bai taba yin hakan ba sai a dalilin wannan matsala da ta faru. Lamma kana Musa fi khalwa wa kharaja min al-ma lam yajid sawbahu tabi'a hajara, ya fito daga rafi bai ga kayansa ba, ya bi dutse. Bina'an ala an la yusadifa ahadan, annabi Musa alayhi salam ba wai ya san cewar akwai jama'an da suke jiran shi bane, bai san ana jiran sa ba, yana bin dutse ne ya dauki kayansa kwatsam sai ga jama'a, shi bai san da jama'an ba. Wanda shine zahirin hadisi yanda yazo da magana akai, saboda Allah ne ya nufin zai barrantar da annabi Musa alayhi salam. Wannan yana gwada cewar wato Allah yakan ba da kariya ga manzanninsa ta hanyoyin da su basu ma sani ba. Allah yana ba da kariya ga manzanni ta hanyoyin da basu ma sani ba. Don haka yasa duk mutumin da ke ganin wannan hadisi bai inganta ba, babu shakka ba karamin kuskure ne ba. Don hadisi ne muttafaqun alai, akwai mun sharhi kansa inda kan darasin 40 hadisi, hadisi na 20 mun yi magana kan wannan hadisi. Babu shakka ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukake ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, ya gafarta mana kuskure. Tambayoyi ai hakuri sai zuwa darasi na gaba. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.